bukan acara drama. Kuma yace bai kawo wani abu a cikin littafin da sai abin da idanun sa ya gane ba. Mutane suka hana aka ba da hayaniya. Shi shugaban nasu yace ba shi yace a tone ba dan shi ne halayya a kai. Da aka tone shi aka bude da kafin shi yana nan a yadda aka bude. Shi kara shi bai bai rubu. Sai yace ɗana in irin shahadan da Allah ya faɗa shi kai. Kai ni ko hannunka ba zai sa. Sai hannu ya fito. Wannan shi ne jirwar fanani din wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jihadi ne. Thumma qala sannan yace adabu kubiruka jimilaki zalika kullihi yace to in gaya maka ajin da ya mallaki waɗannan abubuwan gabaki daya jilasin madari ne na malaka yumari madari sai yana zama malaka yana zama kullaka kamar yadda zaka ce qatala yuqatil zaka ce qitalan zaka ce muqatalatan mallaka abu shine mila sun baka abin da ya mallaki waɗannan abubuwan gabaki daya mana al-islam as-sala al-jihad wannan abin shi ya mallake su gabaki daya kuntu bala ya rasulullah sai ma'azin jabal yace sai nace eh ya ma'aikin allah ka bani labari fa akhadha bi lisanihi sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ya rike hannun shi haka da yatsunsa sai ya rike hannun shi da yatsunsa وقال سيدي كف عليك هذا يتي ككاني ونن كيما ككاني ونن كف عليك هذا كوكا كياي ونن لابد كف عليك هذا دي ينا توكا أبو قداجون معنا قداجون ككاني في هذا زاني كوكا كياي كتا زاني كوا كركا كنا من كوا ككاني شي ككياي كتيما عجل جبر سيطة ينكيكي دتيما ديما أنا قلت sai nace ji ma'azin jabal ya nabiyyi Allah ya ma'aikin Allah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi akan kama mu da abin da muke magana da shi akan kama mu da zunubi da abin da muke magana da shi mu'akhaza din wato kama mutum da laifi shi yake kira mu'akhaza to sai wani suna fassara wannan wai ma'azin jabal ya ce wa manzo ne yaya zani rike zan rike abin da nake yin magana da shi ma'ana in na rike haƙƙi na ta yaya za mu tattauna da shi ta yaya za mu tattauna da kai to ma shi jabal ba haka yake ne ba in haka yake ne zai ce wa inna la akhiduna bima natakallamu bihi akhadha shi ne rike ba haka mu akhadha ba rikewa ba ne kama mutum da laifi ma'ana abin da muke magana da shi za a kama mu da laifi a kansa wa inna la mu'akhaduna za a kama mu ne da laifi bima natakallamu bihi da abin da muke magana da shi fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace sarkidatka ummuka mahaifiyarka ta rasa ka wannan kalma ce da ake amfani da ita idan mutum aka gaya masa wani abu mai sauki wanda bai kai shi ba ma zai fahimta yadda aka fahimta to shi ne ake gaya masa wannan kalma kai sarkidatka ummuka ma'ana kamar mahaifiyarka gwara ba ta haife ka ba kuma sakilatka ummuka mahaifiyarka ta rasa ka ma'ana mahaifiyarka ba ta haifi da ba wannan abun ma ka ta fahimta wannan abin ma ka ta fahimta to shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa yace wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari akwai wani abu ne wanda yake tura yake tura mutane cikin wuta ala wujuhihim ta fuskokin su aw qala ala manaqihim jima jabal yake ko kuma manzo din yake ala manaqihim ta manaqih man kharfin shi ne yake yake hancin nan shi ne ko ne mutum yana da mankarai yake yake nan hancin ko duk ma'anar su da yake manaqih din kuma yana nake wujuhihim amma ta hanyar majazil mursal min badi yatalaqi al-juz'i wal iradati al-kulli saboda man khir shi ne gefe hanci to dake wani bangare ne na fuska sai aka baki sunan fuska din da baki daya amma dake su sabon mun suna iya kokari su ga cewa sun kiyaye lafuzzukan da manzo yayi amfani da su to shi yasa suke kawo lafuzzuka guda biyu din suna shakka wanne ne manzo ya faɗa cewa yayi wahal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim ko kuma cewa yayi wahal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manaqihim yana shakka tun da yana shakka bari ya kawo ma lafuzzukan gaba daya yace yace ala wujuhihim yace aw qala ko kuma manzo din yace ala manaqihim manaqihim din ma yana bada ma'anar wujuhihim ko sai su amma ta hanyar abin da muke bayani da baya majaz saboda ba asalin manaqih din ake nufi a wannan waje din ba illa hasa'i arsinatihim banda abubuwan da harsunan su suka girba hafai abubuwan jami'in na hafida hafida abin da ake girbe hafai abubuwan da ake girbe su ma'anan ba hakika ake nufi ba saboda girbi ana girbin ko hatsi ko shinkafa ko wani abu ne amma magana ba a girbe shi ko wani abu sannan abin da yake nufi abubuwan da harsunan suka aikata ma'anar wannan shine wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim ba abinda yake tura mutane cikin wuta ta fuskokin su ma'ana su fada cikin wuta ta fuska a jefa su taka ta fuska fuskar su ta fara fadawa ko ya fara fadawa cikin wutan tukunan sauran gangan jiki na fada shi yake ba abinda yake tura mutane cikin wuta ta fuskokin su sai abinda hasinan su suka girba to sanan za ka san hadisin da muka karanta na baya wanda manzo sallama ya shirye ka yake ya sanda ke yake cewa ka fadi alkhairi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaswad in harshen ka sabo ne ba alkhairi za ka fada ba ko ya kalli ce shi saboda harshe din shi ne zai cinye musulunci ba ka ga da harshe aka gwada manya maganganun da mutum zai fita musulunci ba
yin azumi na nafila
yin azumi na nafila shine ma'anar as-sawmu sunna. Mun bayyana daga baya as-sawmu ana ana nufin na nafila ne saboda an faɗi na farin ladin a baya inda yake wa tu'ti zakata wa tasumu ramadana. Yake yake sadaka shine dukiyar da kake da shi Allah ya kore maka ka duba mabukata daga cikin iyaye ne ko ƴan uwa ne ko abokane ko dangi ko makwabta ya kasance a kai a kai kana kyautata musu. Sannan ya kirye shi sallan nafila a tsakar dare lokacin da mutane suke barci da mintayin su kai ka kwanta da wuri kada ka zauna a daba kana ta tsira sha sha karfe daya ka kwanta yadda ba za ka iya tashi cikin dare ba ka kwanta da wuri. Shi yasa manzo ma yake in kai sallan isha kar kai tsira kawai kai sallan isha in dai ba karatun Qur'ani wani abu za ka yi ba to kawai ka je ka kwanta domin ka tashi tsakar dare kai na cikin. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa musulunci da abin da musulunci yake saiwa da shi da kuma abin da musulunci yake kafuwa da shi. Musulunci abin da yake saiwa da shi sallah abin da musulunci yake kafuwa sallar ma take kafuwa da shi shine jihad fi sabilillah. A ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da kiyaye harshensa ta saboda haka wannan hadisi guda ɗaya yana ɗauke da bayani duk wani abin da musulmi yake bukata da shi na tsira daga wuta ko kuma na shiga aljanna. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi.
shi wansa wanda ya mutu da kuma wannan gabaki daya kariya suke yi ba khadimul haramain bane kha'ilul haramain ne abinda zai tabbatar da haka America bata dauki makamanta ta zo ta girki ta samu damar yakan Iraki ba sai da taimakon Fahad da kanshi dan uwan shi da yanzu sai da suka ware wasu airport suka ware wa Amerikawa za su zo su sha mai su girki makaman su su kaiwa musulman Iraki hali haka nan kuma sauran mahukuntan Larabawa kaman sarkin Jordan sarkin Qatar sarkin Kuwait sarkin Misra kun babu wanda ya tsira daga cikin su duk da hannunsu a zai ta tsaka su damar ya kan musulmi a Iraki
وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا يوم مشينا لا نرى ربا كمن يدمك صابا زام شكبدا كراتم لكات 40 حديثا من نووية وندم شكباتر ومصلاة جمعة في أنور سري جدروم أكان شيتي جواني دبري idan ba manta ba karatun mu zai tashi a yau a hadisi na 30 al hadith al 30 an abi sa'da bat al khushani jirsu bin nashir radiyallahu ta'ala anhu الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فرائض فلا تضيعوها وحج حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره الحديث 30 حديثنا 30 عن أبي ثعلبة الخشني دق أبو ثعلبة الخشني نسبة شيء وندا أكي نسب ذات الزوا قريش أبو ثعلبة فيكم كنير شيء kamar yadda mun sha bayyanawa akwai suna akwai lakabi akwai kunya sunan shi Jursu bin Nashir malaman hadisi sun yi sabani a kan sunan shi amma wannan shi ne abinda Imam Nawawi ya karfafa cewa sunan shi Jursu bin Nashir radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ya rawaito wanda shi wannan sahabi ba shi da yawan hadisi wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da ya rawaito sannan kuma akan wannan hadisi da ya rawaito malamai sun yi sabani akan shin wanda ya rawaito hadisin a wajen shi ana kiran shi maqbul shin maqbul ya haɗu da wannan sahabi Jursu bin Nashir ya ji wani hadisi a wajen shi ko kuma bai haɗu da shi ba to saboda haka ne malamai suka yi sabani wajen sahihanta wannan hadisi kamar yadda za mu zo mu yi bayani a kan maganganunsu bayan mun fassara shi wannan hadisin da ya rawaito radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويتو لك ما يكين الله إيراد عنكي ستبتا أهريتي قال يتي إن الله تعالى ألا مدوك تنسركي فرض فرائض يا فرنسا وصأبوبوا فرلي فلا تضيعوها كا kada ku tozartar da su kada ku tauye su wannan sai daga cikin abubuwa guda uku da wannan hadisi yake karantarwa kenan ayyukan ibadu sun kasu kashi kashi ne da farko sun kasu zuwa umarni da hali wanda dukkan abin da addinin musulunci ya zo da shi imma abu ya kasance a karkashin umarni ana kiran shi amru wa imma ya kasance a karkashin nahyi hali ana kiran shi nahyi sannan a karkashin umarni da hali ake samun abubuwa daban-daban a karkashin umarni ne akan samu wajibi wajibi ne ake kiran shi farilla ko ka ce wajib ko kuma ka ce farilla duk yana bada ma'ana kusan daya wani lokaci akan bashi ma'ana rukuni a ce rukuni ne ko a ce wajibi ne ko kuma a ce farilla ne ko kuma a ce sharadi ne waɗannan suna ɗaukan shigan ma'ana guda ne daga wajibi sai kuma abin da yake mustahabi shi ma ana bashi lakabi daban-daban ana cewa mustahab ana cewa nadbu ana cewa sunna duk wannan yana ɗauke da shigan ma'ana guda sai dai masu usulun fiqh sukan iya bambanta shi da hanyoyi daban-daban idan aka ce sunna to shine abin da aka ba da umarnin yinsa ko manzo sallallahu alaihi wasallama yana yinsa ba a kai a kai ba ko yana yinsa ba a kai a kai ba sai a ce mustahabi in kuma a kai a kai yake yi sai a ce masa sunna shi na duk yana ɗauke da ma'ana ne na mustahabi kaga yana ƙarƙashin umarni ne sannan abu na uku abin da ake kiran shi mubahi yana ƙarƙashin umarni amma wannan umarni ne na abin da yake maslaha ga ɗan adam a rayuwarsa misali a ce kulu washrabu ku ci ku sha shi da sha wani abu ne wanda zai gyara maslahar ku na rayuwarku ba a samun lada a ciki sai idan ya haɗu da niyya sai a samu ladar wannan niyyar an gane ta saboda haka wannan ana kiran shi mubahi waɗannan abubuwa guda uku wajibi sunna mubahi suna ƙarƙashin umarni sannan kuma abubuwa guda biyu suke ƙarƙashin hali abu na farko haram abu na biyu kuma makruhi in ka haɗa su ka samu abubuwa guda biyar kenan ana buƙatar kowanne musulmi ya san duk abin da zai aikata a ƙarƙashin wanne hukunci yake a cikin waɗannan abubuwa guda biyar a ƙarƙashin amru akwai wajibi akwai sunna sannan kuma akwai mubahi to duk abin da za ka aikata a matsayin ka na musulmi ana so ka san hukuncinsa abin wajibi ne ko kuma abin sunna ne ko kuma abin mubahi ne ana so ka san wannan in kuma abin hanawa aka yi ana so ka san hanawan haramun ne abin ko kuma makruhi ne rashin sanin wannan zai sa ka zamanto mai tsatsauran ra'ayi a cikin harkokinka na addini za ka zamanto mai tsatsauran ra'ayi kakan iya ɗaukan wani abu wanda yake ba wajibi ba ne ka ba shi hukunci ya zamanto wajibi ka tsanantawa wanda baya aikata wannan abu saboda rashin sanin hukuncinsa saboda duk wani abin da ake ce ba wajibi ba ne to ba a tsanantawa musulmi ko a yi gaba da shi ko a kyamace shi saboda baya aikata wannan abu an gane in dai abin ba wajibi ba ne idan kuma abin ya kasance sunna ne ko kuma mubahi ne to ana buƙatar kowanne musulmi ya aikata me yasa saboda ya samu ladan aikin da ya yi amma idan bai aikata ba wannan baya za a yi gaba da shi ko a rabu da shi ko a kaulace masa ko a kyamace shi to wannan shi ne fa'idar sanin ka san abu wajibi ne ko kuma sunna ne ko mubahi ne ko haramun ne ko makruhi ne to abin da yake a cikin waɗannan abubuwa guda biyar ake gaba da musulmi a kai ko a rabu da musulmi a kai to abubuwa ne guda biyu a cikin waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko haram musulmi ne kaga yana aikata abu haramtacce abu na biyu wajibi musulmi ne kaga baya aikata abin da yake wajibi to a lokacin da yake aikata abin da aka ce haram ne baya aikata abin da aka ce wajibi ne abin da yake yake da kyau ka sani wannan haramun din an yi ijma'i ne ma'ana dukkan malaman duniya da dukkan mazhabobi a gunsu wannan abun haramun ne ko kuma abun wasu malamai ne haramun abun wasu kuma ba haramun bane ana so ka san wannan shi ma abin da aka ce wajibi ne baya aikatawa shin dukkan malaman duniya sun yi hadu sun yi ijma'i sun ce wannan abun wajibi ne to wannan shi ne abin da ya kamata ka sani idan akwai sabani tsakanin harancin wannan abu da yake aikatawa ko sabani akan wajibcin wannan abin da baya aikatawa to wannan ma bai kamata ka yi shi ko ka yi gaba da shi ko ka kyamace shi ba ma'ana abin da zai sa gaba tsakaninka da musulmi ka saurace shi ka kyamace shi shine idan yana aikata abu haramtacce da ijma'in malamai ba sabani akan haramcin wannan abu ko kuma baya aikata abin da yake ainihin ijma'i wannan abin wajibi ne ga wannan lokaci kana da dama ka kaurace masa kamar yadda mai akhdar yake cewa illa an yakuna fasikan fayajibu hijranuhu fasiki shine mutumin da yake aikata abin da aka yi ijma'i akan haramcin shi babu sabani akan harancin wannan abu shi yana aikatawa ba ruwai to shine fasiki ko kuma wanda abu ne an yi ijma'i wannan abin wajibi ne baya aikatawa to shi fasiki ne to a matsayinka na musulmi ya kamata ka kaurace masa kaurace wannan naji yana da asali asalin kaurace masa din nan ya zo a hadisin Ka'ab bin Malik hadisi ne mai tsawo wanda ya bada tarihin rashin zuwansa uzuri shi na rashin zuwa yakin Tabuka hadisi ne wanda yake da tsawo an je yakin Tabuka a lokacin ana da bukatan mayaka ana da bukatan masu jihadi kuma lokaci ne mai tsananin zafi lokaci ne da ake da karancin abinci lokaci ne da ya dace kowane mutum ya zauna a gida ya huta a lokacin aka yi yakin Tabuka har Allah subhanahu wataala yake sifanta yakin yake cewa laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansari alladhi nasabahu fi sa'ati al-usra sa'at usra lokacin kunshi shine lokacin yakin Tabuka shi Ka'ab bin Malik shi da wasu abokanan shi guda biyu ba su ke yakin Tabuka ba manzo sallallahu alaihi wasallam bayan an isa Tabuka yene su ya rasa su a ka'ida duk wanda aka neme shi gun yaki gun jihadi ba a ganshi ba to shi munafiki ne wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake cewa walau aradu al-khuruja la a'addu lahu udda walau aradu al-khuruja la a'addu lahu udda alamar gane munafiki shi ne wanda in aka ce har yi adal jihadi a fito a yi jihadi zai daɗe ko ya kawo uzurruka na kai yayi kifta alama ne na munafiki to saboda haka mu munafikan wannan lokaci a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam da ya dawo a Tabuka hadisa yadda al'ada su yake za su zo gun manzo su yi ta tafiya kayayyaki da wasu uzurruka da wasu darura na mara kai mara jinti sai a ce a ce shi kenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ja'a al-mu'azziruna min al-a'rab liyuzana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allah wa rasulahu sune wadanda Allah subhanahu wataala yake cewa sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum to saboda haka shi Ka'ab bin Malik da abokanansa guda biyu lokacin da suka ji labarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina to munafikai sukan zuwa sukan ce shi ya uzurruka ai mata ta ce ta aihu in na barka na tafi abubuwa ba za su je da yadda ya kamata a'a ko kuma ban kara sa maimai din gona na bane waye uzurruka ne ta shi kenan sai ka ji imani ya je kun manzo sallallahu alaihi wasallam masallaci ya je kun manzo sallallahu alaihi wasallam da suka ido fito da manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi da zauna gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo yake masa ka ji uzurin ka ne sai ka ji imani ya shi sai yake da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma'aiki inda zan furta gariya a hace na ga ya maka aya za ta sauko ka fallake ni cewa na yi maka gariya kuma inda zan maka gariya kuma inda waɗannan suka zo suka ba ka uzurruka da gariya da gaskiya ka karbi uzurin suka tafi ni ma zan shiga cikin su amma gaskiyan lamari babu wani uzuri da ya hana ni tafiya ya ce ka yi gaskiya abokanansa guda biyu su ma suka zo suka bari gaskiya shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace amma haula'i faqad sadaqu wadannan kuwa sun faɗi gaskiya sai yace to kar kowa ya kula su ke kaure shi ya kaure kowa ya kaure shi ne yasa abinda Allah ya umarce su ya wajabta musu da ansa zuwa yakin Tabuka sun ki ansawa ba su je ba da saboda haka dan ai wani din su zuwa gaba sai manzo ya hana yace kada kowa ya kula da har yan uwan su da dangin su don daga cikin su wani dai zai sani musulmai a zaune ta assalamu alaikum ba wanda zai kula da su saboda manzo ya hana a kula da su wannan shine asali da tushen duk wani mutumin da yake fasiki abu ne wanda aka sani wajibi baya aikatawa yake aikata ko abu ne wanda yake haramtacce yake aikatawa kuma ya san da haramcinsa a kaurace mishi amma sai idan abin wajibi ne da ijma'in malamai haramun ne da ijma'in malamai in wannan abin ko da zai zama to wajibi ne ko da zai zama to haramun ne idan malamai ba su yi ijma'i ba to baka da dalilin kaurace masa ko kyamai shi ko kuma keshi to ta nan za ka fahimci kurakuran da muke yi mu musulmai a yanzu ka cikin galibin matsaloli da musulmai suke sabani da junansu suke rarrabuwa za ka ga matsalolin ba su ma kai haji ko matsayin wajibi ko haramci ba balle su kai wajibin da aka yi ijma'i a kai ko kuma haramun da aka yi ijma'i a kai misali kamar ka ɗauko taron suna a taro a daura suna abinda za ka yi magana a kai ba wai taron sunan za ka yi magana a kai ba ka nemi hukuncin sunan kanki ne hukunci shi sunan kanki da ba taruwan ba ne hukunci shi za ka zo ka ga cewa sunan kanki wasu malamai suka ce sunna ne yawancinsu suka ce mustahadi mun bayyana bambancin sunna da mustahadi sunna wani abu ne wanda manzo yana yin abu akai akai mustahadi abu ne wanda wani lokaci yana yi wani lokaci baya yi kaga bai kai matsayin wajibi ba balle a zo batun ijma'i akan wajibinsa haka nan in ka zo batun taron daurin aure wanda muke kace na ce bid'a ne ba bid'a bane ake ta mutu ake ta rarrabuwa akai kai ka dau auren kansa ne ne hukunci aure kan idan zaka duba ka aje taron akai zaka ga auren sunna ne bai kai matsayi na wajibi ba balle a zo magana ijma'i akan wajibinsa kaji diddigin ire-iren waɗannan matsaloli su wani maulidi wani waye ka za ka zaka za ka zo ka gan su furci da yawa in ka san hukuncinsu za ka zo ka ga cewa abin bai ma kai matsayin wajabci ba ko in ɓangaren bari ne bai kai matsayi na haramci ba balle a dawo bincike ijma'i a kan wajabcin shi ko kuma ijma'i a kan haramcin shi wanda kuma a kan ire-iren waɗannan abubuwa ake rarrabuwa ake cikin juna ake mayar wa juna rashi faɗace-faɗace da kafirta juna da makamancin wannan to saboda haka ne a wannan hadisi ya nuna mana muhimmancin abin da yake wajibi ko farilla yake inna Allah subhanahu wa ta'ala farada fara'ida fala tudai'uha Allah ya mayar da wasu abubuwa faraddai dole ne musulmi ya aikata su waɗannan abubuwa kamar yadda na bayyana a baya kala biyu ne akwai abin da aka yi ijma'i ba sabani akan wajibin shi ko kasancewa shi farilla akwai abin da aka yi sabani shin farilla ne ko kuma ba farilla ba ne an gane to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake fala tudai'uha kada ku tozartar da su shi abin da aka ce wannan farilla ne wajibi ne kada ka yarda ka tozartar da shi ka yi shi ba daidai ba ko kuma wani lokacin yin sa ya zo ba ka aikata ba saboda me saboda zai hana ka shiga aljanna zai sa a tsare ka hana ka shiga aljanna duk wani abin da aka ce farilla ne wajibi ne misali kamar sallah misali kamar zakka misali kamar hajji ga wanda yake da halin tafiya misali kamar biyayya ga iyaye ko kyautata musu misali kamar adalci a gurbin hukunta da makamancin abubuwa ne waɗanda suke da yawa ne wajibabbu kada ka yarda ka tauye su haka ce tazbiya shi ne ka rage abu ko kuma ka ƙi yinsa gaba ɗaya fala tudai'uha kada ku tauye su ku rage su a ce sallar ka a yau ba ta cika ba a ce a yau azumin ka bai cika ba kada ka yarda da wannan duk irin halin da za ka shiga saboda zai sa a tsare ka a hana ka shiga aljanna ya zo a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yake cewa wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi hada subhanahu wa ta'ala a hadisi kudusi yake bawa na bai taba kusanci gare ni da wani ibadan da nake son ibadan kamar abin da na faranta masa ba. Allah ya ki son farinda ko abin da ya faranta wa bayinsa a cikin dukkan ibadun gaba gida. Sai sa anan manzo sallallahu alaihi wasallama yake fara tudai uha sai yake wa hatta hududan fala ta taduha wanda abu na biyu daga cikin abubuwan da hadisi yake karantarwa wa hatta hududan haka ke hudud jinsi ne na had haddin nan yana da ma'ana guda biyu idan aka ce had shine duk wani abu da aka haramta shi aka iyakancewa wanda ya aikata shi wani ukuba ana kiran shi had misali kamar zina an haramta zina sai aka tanada wa zina wani ukuba wannan ukuba mazinaci ko mazinaciya idan sun taba yin aure za a mutu rajimu ma'ana za a jefe su har su mutu in kuma ba su taba yin aure ba za a mutu bula da dare yadda aka yi sai wazaniyatu wazani fajhidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda haka nan kaman kadari dan uwanka musulmi ka jefe shi da zina ka ce shi mazinaci ne alhali ba ka da shaidu shikakku guda hudu waɗanda suka gani yana yin zina to wannan hukubar ta gula da tamanin wallazina yarmuna almunfanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wanda suka jefi marasa laifi ba waɗanda ba mazinata ba ba su zo da shaidu guda hudu ba a jefe su a je ko a yi musu gula da tamanin haka kamar sata a yanke masa hannu kamar kisa a kace to wannan ana ce mishi haji wanda ma'anar sa na farko kenan ma'ana na biyu na haji kuma duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi kaga kenan ma'anar shi na biyu ma'ana ne wanda yake da shumuli da umumi ma'ana dukkan abin da Allah ya haramta ana kiran shi haji kamar an sa maka iyaka ne a ce karka je kai to duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka to ya sa maka iyaka ne kai kaza karka yi kaza wanda yake karka yi kaza karka kece wannan iyaka sai ya sa maka to a wannan waje wa hadda hududan fala ta'taduha yana dauke ne da ma'ana abin da ya shafi haji saboda abin da yake haramtacce ya zo a nan gaba yana cewa wa harrama ashiya'a saboda a larabci idan abu yana dauke da ma'ana guda biyu za ka duba a cikin ma'anonin nan guda biyu a kusa da wannan jumla ɗaya daga cikin ma'anonin ya zo ko kuma bai zo ba idan ɗaya daga cikin ma'anonin bai zo ba to wannan yana dauke da ma'anonin guda biyu duka idan kuma ɗaya daga cikin ma'anonin ya zo to yana dauke da ɗaya daga cikin ma'anonin ne misali a nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake wa hadda hududan fala ta'taduha a cikin haji din nan akwai duk wani abin da Allah ya haramta akwai kuma haji abin da aka sa masa ukuba to abin da Allah ya haramta din ya ambace shi a nan gaba yace wa harrama ashiya'a fala tantahiquha saboda haka wa hadda hududan anan yana nufin abin da yake da haji misali kamar ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanyawa wasu abubuwa haramtattu haji saboda munin haramcinsu kada ku ƙetare waɗannan abubuwa ku zo ku aikata su misali kada ku yi zina kada ku yi sata kada ku yi kasafi kada ku yi kisan kai kada ku yi luwadi haka nan da duk abin da yake da haji shi ne wa hadda hududan fala ta'taduha ta'taduha an ɗauko shi ne daga itada ya tadi itada ya tadi haka shi itada shi ne abu ka san da abin an hana ka aikata shi ne itada itidai ka san abu an hada shi ka aikata shi ake cewa itidai kuma inda yazo a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa man i'tada alaykum fa tadu alayhi bi misli ma tada alaykum itida kai ne aka ce ma wani an hada ka shiga cikin gidan nan ne gidan ya gaya ma ya ce kada ka kara shiga cikin gidana ka kuma ka shiga cikin gidan ya zama itidai amma inda bai gaya ma ba ya hana mutane shiga cikin gidan shi amma kai baka sani ba sai ka shiga to ba a kiran shi itidai in ka sani ka shiga shi ne ake kiran shi itidai saboda haka duk abin da yake da ki haji yana ɗaya daga cikin ma'alumun bidarura kowanne musulmi ya san da haramci shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake fala ta ta saboda iya larabci duk wani musulmi ya san dai shan giya ba shi da shi ya san kuma ya san yana da haji bulala 80 ko 40 sai wa duk wanda ya sha giya kowanne musulmi ya san zina ya san yana da haji ya san kisan kai ya san yana da haji ya san sata ya san yana da haji ya san kadari ya san yana da haji to tunda kowanne musulmi ya san wadannan abubuwa to sai manzo sallallahu alaihi wasallam saboda balaga da fasaha da iya larabci sai ce balaga ta duha saboda in hidayi ne aikata abin da ka san alhala da sai yake wa harrama adya ya haramta wasu abubuwa waɗannan abubuwan da yake magana a kai su ne abubuwan da haramta su ne ba a iyakance musu ukuba ba ba a ce ga haji ba misali saba wa iyaye ko musguna musu ko rashin kyautata musu wanda haramta ce ne amma ba a ce duk wanda ya zagi mahaifiyarsa ko ya zagi mahaifiyarsa ko ya kori mahaifiyarsa a gidansa domin su zauna da matarsa to za a masa guda da kaza ba ba ya ka ba saboda haka wannan zai shiga karkashin muharrama to kin yi saboda ba a iya kan ce masa haji ba to kin yi anan kuma sai yace fada tan take kuwa kun san da shi yake iya daukan kalma guda ɗaya za ta samu za ba ki ma'ana ne sai a baka shi a hausa ne za ka fara shi fara shi ya amma in ka zo da shi kowanne da irin fara shi ba ko da haka kada ma ana shi da mutuwa da farko
ku dukkan larabawa iya larabci na ji kowanne balarabe fasaha
yasa idan kana so ka san zurutun daraci bayan ka dawo cikin tsari ka zo cikin annabawa sallallahu alaihi wasallam in ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmomi ma'anar su shi gan daya ya cancanta su akwai dalilin da yasa ya cancanta kamar yadda ya fito a cikin wannan hadisi wasakata ashiya'a wannan shine abu na hudu daga cikin abubuwa da wannan hadisi yake karantarwa wasakata ashiya'a yabar wasu abubuwa shi sakata yana ta'addi da kanshi yana zuwa daji in yayi ta'addi da kanshi yana ta'addi da an harfu jar kamar yadda yazo anan idan yayi ta'addi da an wato shine bari abu kamar yadda yazo a cikin Qur'ani walamma sakata an Musa laqadahu lokacin da annabi Musa ya bar shi ko fushi shi ya yanke ba sakata ne yi shiru ba amma idan ka ce sakata zaidu ya yi shiru ba na baya magana ke sakata zaidu ba ka kawo an har su jami a gaban shi ba an gani da saboda haka anan da yake wa sakata an ajiya'a ya bar wasu abubuwa Allah ya bar wasu abubuwa bai bayyana hukuncin su ba me yasa rahmatan lakum saboda tausaya mu kowanne abinda za su dinga yin bayani a kansa yau bayani zai kawo kuntatawa da tsanantawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya duba wasu abubuwa yake kaza haram ne kawai wasu abubuwa da yawa ya gane ya bai yi bayani a kan shin su haram bane ko kuma ba haram bane haram ne ko ba haram bane me yasa rahmatan lakum saboda tausaya mu inda kowanne abu sai an bayyana hukuncin sa to za ku zo ku shiga cikin kunci za a tsananta muku addini musulunci sai ya kasance addini ne wanda yake da tsanani wanda yake da kunci shi yasa sau tari a cikin Qur'ani Allah subhanahu wataala idan yayi bayani akan hali to yake iya yana hana yawan tambaye kamar yadda yazo a cikin suratul maida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tas'ukum ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashya'a kada ku tambayi hukuncin wasu abubuwa in tubda lakum idan aka bayyana muku hukuncin waɗannan abubuwa tas'ukum sai ta sa ku cikin kunci ko ta bata hukure ta saboda haka abubuwan da ka san su haramtattu ne ka lisance su yawan kwakule shin kaza da ake din nan yaya kaza da ake yaya to za a je a bambaro maka wani bata wanda yafi karfinka wanda kuma da Allah ba za ka iya zartar da shi ba ta ke sa a nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake wa sakata an ajiya'a ya bar Allah subhanahu wa ta'ala ya bar bayanin hukuncin wasu abubuwa rahmatan lakum saboda tausaya muku ghaira lisyani ba mantuwa bane ba wai saboda mantuwa bane saboda tausayawa ne saboda mun bayyana daga baya duk abinda aka yi sabani akan karantun sa wanda ya aikata wannan abin ba a yi hikima da shi sai dai abinda galibi kowanne lokaci ake so wa musulmi duk abin da aka yi sabani wasu su ce haramu ne wasu su ce ba haramu bane to ka bar shi din ka bar shi a haramci shi din shikenan ka huta baka aikata ba kamar wata mu'amala ce ta cinikayya wanda ake sabani kamar hukuncin da ake cewa bai ku shai'i bi aksara min samanihi mu'ajjalan wannan malamin sun yi sabani akai misali wannan litafi yanzu in ce maka in yanzu ne za ka ban kuɗin naira 100 ne in kuma sai karshen wata za ka biya ni naira 120 wasu malamai suka ce wannan hukunci wannan shi kai ya haramtacce ne wasu suka ce ba haramu ba ne to anan kai karka aikata irin wannan shi kai ya san kafin fita abinda aka fi so kenan me yasa to inda an zo an ce an yi ijimai akan haramcin wannan cinikayya waɗanda za su halaka akan wannan cinikayyan ba siyasa amma da azu aka zo aka yi sabani akai me yasa aka yi sabani ba zu an yi nasiya shi abu kaza haramun ba sai malamai kowanne da kokarin sa da ijtihadin sa wasu suka ce haramun ne wasu suka ce ba haramun bane wannan sabani sai zama to rahama ce ga al'umma a karkashin wannan sabani sai waɗanda suke mu'amala da wannan cikakkiya a gobe kiyama idan aka tambaye su a cikin meye dalilin ku wannan abu za mu yi riko ne da fatan wasu wani 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 sai sa muke yi kaga suna da uzuri duk kuma wanda yake da uzuri a gobe kiyama to shi ya kubuta to wannan shi ne misali na barin wasu abubuwa domin ya zamanto rahama ga musulmai ba dan wai Allah subhanahu wa ta'ala ya manta ba ne sai yace fala tabhasu anha fala tabhasu anha kada ku zo kuna bincike akai kada ku zo kuna bincike akai ba da abin da kuka san hukuncin sa da dalilin sa kawai ku tafi akai in dai za ku zo kuna kwakule kwakule da bincike bincike to a wannan lokaci babu wanda zai tsira sannan kuma za a mayar da addini musulunci kamar kiristani kamar addini kirista babu abu me kake ta kamar me guda daya akai alal misali idan muka duba mujtama'ar musulmai a wannan zamani in ka zo Nigeria kafin shekaru 30 da suka wuce za ka zo ka ga in ka zo masallacin nan abinda ka ga ana yi na sallah a wannan masallaci ka je wani masallaci mai irin sa za ka gane amma yanzu ne yake faruwa za ka ga daban-daban abinda za ka gani ana yi a wannan masallaci a wani masallaci ba shi suke ba misali za ka ga wani masallaci idan limami ya ce Allahu Akbar da gani ma sai an sai shi Allahu Akbar wani masallaci kuma idan limami ya ce Allahu Akbar da gani sai shi daban-daban ne abinda ake a nan ba shi ne ake a can ba wani masallaci za su sa as-salatu khairun min an-nawmi a kiran sallah na farko wani masallaci za su sa a kiran sallah na biyu an gane wani masallaci misali aka yi sallar asuba a raka'a ta karshe za a yi kunuti wani masallaci limamin wannan masallacin baya kunuti idan wanda ya shiga addinin musulunci misali sabon shiga na addinin musulunci in ya shigo ire-iren waɗannan abubuwa duk da a ilimi ka shiga ba wani abu bane amma za su daure masa ki ba mamaki wannan ya yi sanadiyar ya fita mai bar addinin musulunci abin da ya baro a kiristaniki zai ce shi ya tarar kuma a cikin addinin musulunci saboda ba shi da ilimi ba karantawa ya yi ba abin da ya kawo haka ne shi ne ba a iktina'i da dalili ya ke nufi da iktina'i da dalili shi ne idan abu yana da dalili a cikin abubuwan da al'umma musulmai suke yi kawai a tafi a kan wannan dalili saboda idan za a bar wannan dalili a koma wani dalili to menene matsayin dalilin da aka bari an gane misali da zan bayar maniyyi na jasa ne abinda aka sani a mazhabar malikiya wanda tun lokacin daular musulunci ta shekku Usman dan Fodiyo suke tafiya a kai dalilin kasancewar maniyyi na jasa ne misali zan bayar hadisin wanke maniyyi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu al-maniyya min sawbihi thumma yakhruju fa yusalli fihi an gane to ba hadisi bane bukhari da muslim suka rawaito a hadisin aisha hadisin ya nuna kasancewar maniyyi najasa to mu tafi ka baki daya a kan kasancewar sa najasa din wannan zai taimaka wajen haɗa kanmu amma lokacin da muka tsallaka wani mazhaba ko na hanbaliya ko na shafi'iyya muka dauko dalilin su na cewa maniyyi ba najasa bane menene dalilin sa hadisin aisha كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي به سي أداري أداري ني داري هو وسو ذات كم سودا دليل دا أكي تجي أكي سشي مني نجساني وسو كما ذات شعا با نجسا بني سبو دني سبو دني نيمن سوكي نيمن رفوسا أعلم to waɗanda suka kawo misali cewa maniyyi ba najasa bane abin tambaya ina za a sa hadisin da yake maniyyin najasa ne kariya ne hadisin ba a yarda da shi bane ko kome ne ka ga ta kare ta hadisin manzo sallama kowa ya san wannan hukunci din kaga daga bisani ka ta da mutane ne a dalili ka kai su wani dalili dalilin da ka tayi ka tayi a kai ka nema masa guri kariya annabi bai faɗe shi bane ko kuma to wannan shine matsalan da kuke ciki ayi amma idan abu ya kasance ba da dalili mutane suke yi ba da dalili ko ka kawo ka daura su akan dalili wannan duk irin rigiman da za ku yi akai abu ne ba da dalili sannan kuma sanin abu da mutane suke yi ba shi da dalili wannan kuma wani abu ne wanda yake bukatar ilimi ne sai abu ka ganci a litafi a rubuce littattafan fiqhu a rubuce ka tabbatar ka ce wannan abu ba shi da dalili to wani abu ne wanda yake bukatar ilimi ne sai da kuskure an gane to saboda haka me ya kawo mu cikin wannan hali muna yin mu dukkan mu musulmai ne a sallah litafi a sallah guda a sallar da wannan yana yin wani abu da wannan baya yi wannan yana yin wani abu da wannan baya yi a kiran sallah haka a ikama haka a sauran ibadu ma duka haka me ya kawo haka shine yawan kwakule da kuskure da rashin ihtinai da aka abu guda daya alal misali littafin akhdari na fiqh din nan ka karanta shi daga farko har karshe a sallah ya ice ka ci da sha babu wani hukuncin da mai akhdari ya kawo wanda ba dalili a kansa kai ce ka ci da sha a lokacin da kuma kace za ka yi kwakule ka dauko wannan ka dauko wancan ka dauko wannan kwakule ko ba karewa za su yi ba yau za ka kuma kwakulo wannan kana yi to tafiya yana tafiya fa za ka ga wani daban kuma sai ka daina wannan ka koma wani abu an gane misali kamar yadda da ake tahiyatu lillah zikiyatu lillah wanda sai na Umar ya rawaito a gun manzo sallallahu alaihi wasallam a riwayar Imam Malik Imam Shafi'i Dara Kuduni da makamashinsu sai aka daina wannan tahiyatu tahiyya ne na gargajiya a tahiyatu lillah zikiyatu lillah at-tayyibat salawatu lillah assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai aka daina sai aka dawo kan tahiyar abdullahi masud tahiyya yana tahiyya sai cikin tahiyar abdullahi masud assalamu alayka sai aka daina shi ma aka dawo kan tahiyar Aisha ya za a yi da wannan yau shi zai ana nan za a zama a cikin kaman jirisani abun nan na farkon nan da aka sani tunda akwai dalili a duk gaba ɗaya a aikata shi idan ba dalili kamar yadda na faɗa ku za a iya tada mutane a kai su kan dalili ko a ina yi to shi yasa a wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake fada tabahasu anha kada ku yi kwakule kada ku yi bincike a kai saboda wannan bincike a kai din to ba zai janyo muku alkhairi ba zai janyo rikice da sabani da kin juna da gardabuwa a tsakanin ku musulmai to wannan hadisi kamar yadda muka bayyana daga farko Imam Nawawi da ya kawo wannan hadisi sai ya ce hadisun hasan kun ga ya hasan hadisun hasan ya ce hadisi ne hasan sai ya ce rawahu Dara Kutuni ne ya rawaito shi wa ghayruhu ya ce da wani shi to inda lokaci za mu bayani a kan hukuncin wannan hadisi akwai lokaci? Kala ba? Ba lokaci za mu kai shi sati ne zuwa kala ba? To wannan hadisin Dara Kutuni ya rawaito shi da wannan sanadi yace akhbarana al-Qasim bin Isma'il al-Muhalili qala akhbarana Ya'qub ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Hassan al-Azraq qala haddathana Ishaq al-Azraq قال أخبرنا داود بن أبي هند عن مفقول عن أبي ثعلبة الخشني جرشون بن ناشم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيئوها والنشيني سند دار قطري sai ya rawaito wannan hadisi na 4,350 a sunanu Dara Kutuni da wannan sanadi rikicin da yake cikin wannan hadisin shine abubuwa guda biyu ne illa na farko shine inkifa بين مقبول وابي سعلبة الخشري مقبول بس حدو دا ابو سعلبة الخشري با بس حدو ابو دا با كي ايا بس حدو دا متنب وكما ذاك شي ابوش وذاك رويت ابوش كذلك ان كان مقبول دا ابو سعلبة الخشري اصي متن wannan mutumin shi maqbul bai ambace shi ba tunda bai ambace shi ba wannan mutumin ba a san ko shi wane ne ba ba a sahihan ta hadisin wanda ba a san ko shi wane ne ba kaga wannan illa ne da sai hana wannan hadisin ya zama to sahihi illa na biyu kuma shi ne an yi sabani akan rafa'i shi da waqafi shi haka ce rafa'i shine wasu malamai suka ce hadisin an abi sa'alabatal khushani mawqufan alayhi ne ma'ana wannan magana abu sa'alabatal khushani shine ya fade ba magana bai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya fade shi ba wasu malamai suka ce a'a shi abu sa'alabatal khushani ya ce ya ji shi dai abun manzo sallallahu alaihi wasallam haka illa guda biyu na farko inkifa shi maqbul wanda ya rawaito hadisin a wajen Abu Sa'laba al-Khushani bai ji komai Abu Sa'laba ba ko ba sadu ba na biyu an yi sabani shin Abu Sa'laba ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ake kiransa da rafu ko kuma bai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wannan maganar ta ce kaji kashin kanshi waɗannan illoli guda biyu duka to su ne yasa aka yi sabani akan shin wannan hadisi sahihi ne ko kuma ba sahihi ba ne to illa na farko da muka yi magana a kai shi imamun nawawi ya sahihanta haɗuwan maqbuli da abu sa'laba sannan kuma Dara-Qutni yace bayan ya rawaito wannan hadisi yake waqtulifa fi raf'ihi wa waqtihi wa as-sawabu annahu marfu'un ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ku ne yace an yi sabani shin wannan hadisi maganan Abu Sa'laba ne ko kuma maganan manzo ne sallallahu alaihi wasallam yace amma abin da yake inganci shine magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya fade shi dogaro da kaunin Dara-Qutni shi yasa imamun nawawi sai ya ce hadisun hasan bai ce hadisi ne da'ifi ba kamar yadda wasu suka tafi bai ce kuma sahihi ba sai ya zo ya tsaya a tsakiya shi ne hasan haka ce hadisi hasan hadisi ne ya haura hadisi da'ifi bai kai kuma hadisi sahihi ba sai ya yi masa hukunci saka tsakiya wannan hadisin shahararren malamin hadisi na wannan zamani marigayi Allah ya ji kansa al-muhaddith al-sheikh Nasiruddin al-Albani ya da'ifanta wannan hadisi saboda dogaro da kaulin wadanda suke cewa maqbuli da Abu Sa'laba al-Khushani ba su haɗu ba da kuma daukan kaulin wadanda suka ce wannan maganar Abu Sa'laba ne bai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ba dogaro da waɗannan abubuwa guda biyu sai ya za'ifantar da wannan hadisi a cikin littattafan shi guda hudu ya za'ifantar da wannan hadisi littafin fi ghayatul maram fi taqridi ahadisi wannan littafin sai ya sabi ghayatul maram a littafin kai sai littafin wannan تخريج الحلال والحرام نا دكتور يوسف القرضاوي تخريج غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام أولا لسان حديث نفؤ يتي ون حديث بريدي ثالثا نبي تخريج حديث قوة حقيق لسان مشتات المطابي hadisi na 197 anan ma yace hadisin da yake sai littafi na uku littafin sa'iqul jami' sahih
الجامع الصغير لتابعين إمام السيوطي وانت تشك ناصر الدين الألباني جاي صحيح شهيد إيديشي أبحيث شهديثي ندوبو إيدة أليد يرد تستئن دبقوي جيسي وانا حديثي دقيقي سنن يزو تخريج ديي ورياض الصالحين أحديثنا دوبو إيدة أليد تقص أربعين دا يتي ونن حديث حسن ليلي غيره أنجاني حسن ليلي غيره كن قالي تتفنص قدام أكونا فرقنا سيشي حديث دائم إليه أنا كما سيشي حسن ليلي غيره ونن باهم ظلا أنجاني باهم ظلا سبود حديثي دائم
حديثي دائم جيوان طرق سيشي كود شواهي إيدي يكن كسن شيوا حسن لغيره يكن كسن شيوا حسن لغيره wannan baya dai daga cikin kanafudi ko kuma warware juna wanda so tari ake shugumar Sheikh Nasiruddin Albani akai duk da akwai wasu hadisi wanda ya warware kanki a wani bu yace hadisin da idi ne a wani bu yace yace sahihi ne amma wannan hadisi baya daga cikin wannan me yasa saboda da'ifi da hasan li ghairihi ba sa ta'arudi da juna duk wanda ya san harkan hadisi ya san da cewa hadisi da idi sai aka tara masa turu ko aka samar masa da shawahi wannan hadisi yana iya kasancewa al-hasan li ghairihi wannan shine takaitaccen bayani akan wannan hadisi shi dai kamar yadda muka bayyana Imam Nawawi yayi hukunci sakakiya yace wannan hadisi hasan ne ba sahihi bane sannan kuma ba sahihi bane kenan waya wafakawa ko kuma al-Albani ya wafakawa Imam Nawawi hadisatin shi na taqrij riyad as-salihin sannan haka nan kamar yadda Imam Nawawi ya hasana shi Imam As-Sam'ani shima ya hasana wannan hadisi kamar yadda yazo al-sharhi na 40 hadisan an-nawawiyya wanda al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ya rubuta wannan shine takaitaccen bayani akan wannan hadisi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.